Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 19:31:49 kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodaushe muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Yau Litinin 7 ga watan Oktoba shekarar 2019. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, 5 kenan na safe agogon Ghana. Karfe 1 dare a nan Washington DC da farko ga kanin labaran duniya.
An sake samun wani jami'in leken asirin Amurka mai kwarmata bayanai kan tattaunawar shugaba Trump da shugaban Ukraine. Jalahadi 'yan sandan Hong Kong sun harba barkonan tsohuwa kan masu zanga-zangar rajin kare demokuraɗiyya. Jami'ar Ennahda mai sassaucin ra'ayin Islama ta doshi nasara a zaben majalisar dokokin kasar Tunisia.
To a Najeriya, majalisar dattawan kasar ta nuna cikakken goyon bayanta ga shirin maido da karbar haraji na iyakokin shiga gari wato toll gate a manyan hanyoyin da ke cikin fadin kasar. To ko me majalisar ta hango?
Kamar yadda wannan lokacin da muke yanzu muna da karancin kuɗi kwarai da gaske, kuma ga bukatoci da yawa ga maganan sha'anin tsaro, yawanci sai an ciwo bashi kafin haifan da budget. To tunda akwai hanyar da za a samu kuɗaɗen nan, me yasa ba za a bi ta ba?
Sannan Amurka ta saka takwicin $5 billion kwatankwacin naira kusan wato $2 billion ga duk wanda ya bada bayanan da za su kai ga cafke wani mutum da take neman ruwa a Jallu a nahiyar Afirka. Sai dai batun ya janyo kace na ce.
Za a same shi in dai aka hudda mana huci, suna da hali wanda za su same shi insha Allah.
Su da ke da kayan aiki ko ina su da kansu ba su gano inda yake ba, balle kuma a ce wani mutum haka.
To za a ji kowaye ake nema ruwa a Jallo idan aka biyo mu a cikin shirin wanda har ila yau yake tafa da shirin Ciki da Gaskiya wanda Sarfila Hashim zai gabatar. Amma bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fata an waye gari lafiya. An sake samun wani jami'in leken asirin Amurka mai kwarmata bayanai da ya fito fili ya bayyana damuwarsa akan tattaunawa ta wayar tarho da shugaban Amurka Donald Trump ya yi da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky. Wani lauya mai suna Mark Zaid, wanda ke wakiltar masu kwarmata bayanan duka biyu, ya tabbatar da labarin bullan mai kwarmato na biyu din ga muryar Amurka. Zaid ya ce sabon mai kwarmata bayanan yana da abin da lauyan ya kira masaniya ta ainihi game da tattaunawa ta wayar tarho din da aka yi da Trump, wanda hakan ke tabbatar da ainihin korafin mai kwarmato na farko na cewa Trump ya buƙaci gwamnatin kasar waje da ta kwakulo wata tabargaza game da ɗan takarar shugaban ƙasa a shekarar 2020 Joe Biden. Kafin wannan lokaci, Trump na korafin cewa mai kwarmato na farko ya gabatar da abin da ya jiyo ne daga waɗanda su ma jiyowa suka yi game da wayar tarho ɗin da Trump ya buga ma Zelensky. Kiran ya nuna Trump na gaya wa Zelensky da ya bincike zargin aikata almundahan a Ukraine da ake ma Biden da ɗansa Hunter, lamarin da ya janyo kafa kwamitin binciken yiwuwar tsige Trump da Majalisar Wakilan Amurka mai rinjayen 'yan Democrat ta yi. Jiya Lahadi, 'yan sandan Hong Kong sun harba hayaki mai sa hawaye a wurare da dama, yayin da dubun dubatan masu zanga-zangar rajin kare demokuraɗiyya suka fantsama kan tituna suna yin buris da umarnin hana rufe fuska. An yi ta ganin masu zanga-zangar na kai komo cikin birni rike da lemomi yayin da ruwan sama ke shekowa kansu. Ranar Juma'a, gwamnatin Hong Kong ta hana mutane sa abin rufe fuska a wuraren da ake zanga-zanga ta wajen amfani da wata dokar ta ɓaci da tun zamanin mulkin mallaka, wadda rabon a yi amfani da ita tun a shekarar 1967 don murƙushe wata zanga-zanga. Yayin da aka rufe rumfunan zaben majalisar dokokin kasar Tunisia jiya Lahadi, jami'ar Ennahda mai sassaucin ra'ayin Islama ta doshi nasara. sakamakon binciken jin yadda jama'a suka kada ƙuri'unsu ya nuna jami'ar Inhad na iya lashe kujeru wajen 40 daga cikin jimillar kujeru 217 yayin da jami'ar Heart of Tunisia ta samu hamshakin mai kafofin yada labaran nan Nabil Kiro kuma na iya cin kujeru 30-35 sai dai babu wata jami'a da ake tunanin za ta iya samun cikakken rinjaye wanda hakan yana nufin duka wacce ta yi nasara dole ne ta kafa gwamnatin haɗin gwiwa. Zaben wanda shine na biyu tunda aka hambarar da shugaba mai fada a ji Zainal Al-Abidin bin Ben Ali a lokacin da boran juyin jihali na ƙasashen Larabawa a shekarar 2011 na masa ganin zakaran sanin dafin makomar zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa da za a yi ranar 13 ga watan Oktoba. Duka jam'iyyun biyu sun kira taron manema labarai jiya Lahadi inda suka yi ikirarin yin nasara. Ana kyautata zaton za a bayyana sakamakon zaben a yau Litinin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Adadin waɗanda suka mutu a Iraki a arangamar da aka kwashe kwanaki 6 ana yi tsakanin masu zanga-zanga kan manufofin gwamnati da jami'an tsaro ya ƙaru zuwa 104 zuwa jiya Lahadi yayin da zanga-zangar ta ci gaba zuwa washegari. Mai magana da yawun ministan harkokin cikin gidan Iraki ya ce mutane 6,107 sun ji raunuka tun bayan da aka fara zanga-zangar a ranar Talata. Ciki har da jami'an tsaro 2,200 ya kuma ƙara da cewa 8 daga cikin mutane 104 da suka mutu a arangamar jami'an tsaro ne. An ci gaba da zanga-zangar a jiya Lahadi ta yadda wasu ɗaruruwan masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnati suka haɗu a wajen garin babban birnin ƙasar ta Iraki Baghdad. Wasu shaidu sun ce sojoji sun yi harbi a inda masu zanga-zangar suke kuma sun rufe wata babbar hanya da take kusa da birnin Sadar don su hana masu zanga-zangar dannawa gaba. Zanga-zangar da aka gudanar ranar Asabar da daddare ta hallaka mutane aƙalla 19. Dubban masu zanga-zanga na gudana da tattaki a Kiev babban birnin ƙasar Ukraine don nuna rashin amincewarsu da shirin shugaba Vladimir Zelensky na shirin zaɓe a yankin gabashin Ukraine da yake ƙarƙashin ikon 'yan aware masu samun goyon bayan Rasha. A lokacin da suke gangamin masu zanga-zangar sun yi Allah wadai da shirin zaben da cewa miƙa wuya ne ga Rasha. A ranar 1 ga watan Oktoba ne Ukraine da Rasha da kuma masu shiga tsakani su Jamus da Faransa suka saka hannu akan wata yarjejeniya tare da 'yan awaren akan tsarin da za a bi wajen gudanar da zaɓe a gabashin Ukraine. Zelensky ya bayyana yarjejeniya a matsayin wajiba kuma mataki na biye da shirin gudanar da taro tare da shugabannin Rasha, Jamus da kuma Faransa don a kulle yarjejeniyar zaman lafiya.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Idan muka fara da Najeriya, kwamitin kula da ayyuka ƙarƙashin Sanata Adamu Alero ya ce ya shirya tsab wajen ganin an dawo da shirin karɓar harajin iyakokin shiga birane a manyan hanyoyin da ke faɗin ƙasar, waɗanda aka fi sani da toll gate a harshen Ingilishi, kamar da za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Madina Dauda ta aiko mana daga Abuja.
Zamanin mulkin tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo ne aka kashe makudan kuɗaɗe har miliyan 360 wajen rusa target ɗin da ake da su a iyakar manyan hanyoyi na ƙasar ba tare da sake gina wasu ba. Wani abu da shugaban kwamitin kula da ayyuka a majalisar dattawa Sanata Adamu Alero ya ce matakin rusa target ɗin ya ba su haushi.
Gaskiya ina ganin babban kuskure ne a ce an rushe wayannan target ɗin. Ba ma kamata ya yi a ce an rushe su ba. A ce ma an jaya toll gate din a bar gidan nan wani lokaci zai zama tilas a sake dawowa da toll gate din. Kamar yadda wannan lokacin da muke yanzu muna da ƙarancin kuɗi ƙwarai da gaske kuma ga buƙatoci da yawa ga maganin sha'anin tsaro.
ruwan ji sai an ciwo bashi kafin a yi fundin budget. To tun da akwai hanyar da za a samu kuɗaɗen nan, me yasa ba za a bi ta ba?
To menene yayin zafi ne kwamitin ayyuka ya ce a dawo da batun harajin shiga manyan hayoyin kasar? Ga sanata Adamu Aliyero da bayani.
Muna so mu kawo wani tsari na shigowa da 'yan kasuwa, a ba su hanyoyin nan su gina cikin ɗan lokaci kaɗan, kuma a ba su dama su yi toll gate su karɓi kuɗaɗen da suka gina hanya ɗin. Ayyar misali, daga nan har zuwa Kano, na tabbatar mutum zai ji daɗi ya zama da shiga rami ba ya tafiya cikin awa uku ya isa Kano ya biya kila 3,400. Mun duba ƙasashe da dama inda ake wannan tsarin, na ga haka nan a Malaysia, na ga haka nan a Morocco, Egypt ma nan kusa gare mu ƙasar Masar sun ma suna yin haka nan. Najeriya kaɗai ce kawai za a ga an yi hanya kilomita wajen 200 a ce mota ta bi ta wuce ba ta biya ko a reni ba.
Ga masu nazari a fannin tattalin arziki irin su Abubakar Ali, wannan yunkuri na dawo da toll gate zai samu nasara idan an kawar da cin hanci da rashawa ko sama da fadi da kudaden da za su shiga aljihun gwamnati.
Already akwai gibi wanda har albashin da za a biya sai an ci bashi za a biya, ba mai wai za a ci bashi ba a yi aikin yau da kullun. Saboda haka muna cikin matsala, tsananin matsala muna cikinta. Saboda haka wayannan harajin da gwamnati suka zaburo da ita, haraji ne wanda yake suke kan hanya, wanda kuma ya kamata a yi, saboda ba gwamnatin da za ta tafi yadda tattalin arzikinta ko tafi yadda gwamnati ta biya bukatun talaka, ta biya bukatun mutane ba tare da an samu haraji ba.
Abin jira a gani shine tasirin da dawo da toll gate ko kuma karban kudin shiga gari ta manyan hanyoyi a wajen gina ingantattun hanyoyin sufuri a kasar. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Shirin birnin Ingila to ja kada da Italiya in ya dan foka ya kariya bakin wallahi dan gana motocin talakawa suna tsaye tun da
ka. A daidai lokacin da tattaunawa da yan bindigar jihar Katsina ke samun nasara har ta kai ga an sako wasu yan jihar da aka yi garkuwa da su ta jihar Zamfara kuma ke fuskantar koma baya. Masana na ci gaba da bayyana alfanu ko akasin haka da ke tattare da yin sulhu da 'yan ta'addan. Daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina kai na aiko mana.
A baya dai gwamnan Zamfara Dr. Bello Mutawan Lamaradun ya ziyarci hedkwatar sojojin ƙasa da na sama a nan Abuja, inda ya nemi sojojin su tsagaita wuta bayan da ya fara sulhu da 'yan ta'addan. To ko me sojojin ƙasar za su ce akan haka? Tambayar kenan da naiwa babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya, Air Marshal Sadiq Baba Abubakar.
Ne abin da zai kawo zaman lafiya ne a nawa fahimta, ya kamata a dauki matakin da zai zaza a dauka saboda ganin cewa an kare rayukan mutane. Ba karaman musifa bane haka kawai a ce an samu mutum an kashe shi haka siddam. Wannan babban al'amari ne wanda ya kamata duk wani mataki da ya kamata a dauka. Karfin soja da sasantawa din da tattaunawa da mutane wanda suke da niyan su tsayar da wannan abu, in za a tattauna su tsayar wallahi alhamdu yana da kyau ai haka, amma kuma lalle ne kuma mu tabbatar da cewa ta hanyar karfin soja ma mun tabbatar da cewa muna position inda zamu iya wani abu idan wanda suka nuna cewa su ba sa so.
Biyo bayan wannan sulhu, yanzu yan bindiga dadin sun sako baki ɗayan yan jihar Katsina da suka yi garkuwa da su, kamar yadda kakakin gwamnatin jihar Abdulbaran Balumfashi ke shaida min.
Iyara gwamna Katsina wato Right Honorable Amid Bello Matari ya anshi mata 13 tare da ƙanana guda biyu, wata ma jiya aka kwanan ta ɗaya da haihuwa guda kuma shekaran shi ɗaya. To kaga sun zama 15 kenan waɗanda masu garkuwa da mutane suka saki. To kuma duk da bincike ya gwada cewa su ne na ƙarshe 'yan asalin jihar Katsina ko ina waɗanda ake tsare da su, waɗanda masu garkuwa da mutane suka kama suka tafi da su.
Waɗannan masu garkuwa da mutane sun sako su ne da raɗin kansu ko kuma gwamnatin Katsina ta biya kuɗin fansa?
A'a, shi sun kawo ba a biya ba.
To amma a bayan nan 'yan bindigar sun sake afkawa jihar Zamfara duk da wannan sulhu da aka yi a baya, al'amarin da ke jan hankalin masana tsaro irin su Dr. Kabiru Ali.
A namu fahimta akwai kuskure wurin tattaunawa. Shi tattaunawa in zaka yi to ka yi shi a mataki na kana da karfi, kakka yi shi a mataki na kana da rauni. To inda muke ganin kuskuren da gwamnan Zamfara da na Katsina suka yi kenan, kusan yanzu wayannan wayanda bahar suna ganin sun fi karfi kuma sun buƙatar su ake bi. Idan ka bari suna ganin cewa sun fi ka karfi kuma duk buƙatar da suka gabatar shi kake biya musu, to akwai kuskure a nan.
Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Mugare gadi mai gina ra, mai mugunta. Mugare gadi mai gina ra. kallan tsoro na lamin mugunta
gargadi mai gina
To gwamnatin Amurka ta bada sanarwar saka tukuicin miliyoyin daloli ga duk wanda ya bada bayanan da za su taimaka a cafke mutumin da ya jagoranci harin da ya halaka sojojin kasar hudu da wasu takwarorinsu na jamhuriyar Niger, wato shugaban reshen kungiyar IS a yankin Sahara, Adnan Abu Walid Al-Sahrawi. Wakilin muryar Amurka ya mai Suleiman Muni Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
A yayin taron addu'o'in da aka gudanar a ƙarshen mako don tunawa da sojojin da suka kwanta dama a sandiyar kwantan ɓaunar ƙauyen Tango-Tango ne, jakadan Amurka a Niger Ambassador Eric Witeka ya sanar cewa ƙasarsa ta fara neman Adnan Abu Walid Al-Sahrawi ruwa a Jallo, saboda haka ta yi tanadin miliyan 5 na dala ga dukkan wanda ya tsegunta mata bayanan da za su ba da damar kama shugaban reshen ƙungiyar na IS a yankin Sahara. Wanne a washegarin faruwar wannan al'amari ya sanar cewa kungiyarsa ce yake da alhakin kai wannan hari na ranar 4 ga watan Oktoban 2017.
The government of America envisaged an onsite and recompense pouvant aller.
Da yake bayyana ra'ayinsa akan wannan kuduri, Abdu Alhaji Idi na haɗin gwiwar kungiyoyin FSCN na kallon abin tamkar wata hanyar karfafawa Amurkawa gwiwa a duk inda suke a duniya, yana mai cewa haƙa za ta cimma ruwa.
E za a same shi in dai aka hudda mana huci. Suna da hali wanda za su same shi. Za su same shi insha Allah. Tunda dai kaji sun yi wanga abun. To kakkai mamaki za su same shi. Ka san su Amurka ba su wasa da ƴan ƙasar su. Kamar trophy ne za su ba ƴan ƙasar su ce ai wannan wanda ya kashe sojinan mu yanzu mun same shi. ƴan ƙasar suna jin daɗi.
Shi ma maga takardan kungiyar wanzar da zaman lafiya ta ACP Alkhair. Alkunci Auciki da ke daya daga cikin askarawan tsohuwar kungiyar 'yan tawayen MNG na cewa ba wata tantama Adnan Abu Walid na iya fadawa komar Amurkawa cikin dan takadirin lokaci, muddin aka mai da hankali akan tsarin samar da bayanan sirri.
America da Angleterre sun yi kowa sanin shi, suna da experience cikin shi, kuma nan kasashen wanga na Sahel sun sassage opuwanke bai yiwa ne a zamna a rasa wanda za su kai labari ko su maido labari. Kenan inda a neman shi ne ake gaskiya ne ana neman shi za a samu shi ba da wahala ba.
To sai dai ra'ayoyi sun sha bamban akan wannan batu, domin Abdurrahman Al-Kasim wani mai sharhi akan sha'anin tsaro na da ja a game da tasirin wannan mataki.
Su da ke da kayan aiki ko ina su da kansu ba su gano inda yake ba, balle kuma a ce wani mutum haka wanda ke yawo cikin gari ko yake takasi ko nuwa ne a ce ya gano inda yake, ba za a ganowa ba.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a can yankin na Tango-Tango da ke jamhuriyar Niger, agogo na cewa karfe 6 na safe ne da minti 17, wato ɗayan dare kenan da minti 17 a nan Washington DC. Da muryar Amurka ke muku magana kai tsaye, yanzu ga Sarfil Hashim Gumel da shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A yau shirin ciki da gaskiya zai koma kan batun zargin cin hanci da rashawa a kungiyar makafi reshen jihar Katsina arewa maso yammacin Najeriya. Cikin korafin da muka saurara daga ɗaya daga cikin 'yan kungiyar Musa Ahmad Funtuwa, wanda ke zaman mataimakin shugaban kungiyar, ya yi korafi kan yadda kuɗaɗen tallafi da kungiyar ke samu ke zirarewa zuwa aljihun wasu kalilan a kungiyar. Haka zalika ya nuna damuwa game da yadda akan samu shishigi tsakanin sarakunan makafi da shugabannin kungiya da ke kawo matsala a fannin gudanar da ayyuka. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Bayan da shirin ciki da gaskiya ya saurari korafe-korafen da aka gabatar mana, wakilin wannan fili ya garzaya zuwa wajen sakataren labaru na kungiyar makafi ta arewacin Najeriya Muktar Sali, wanda ya ce suna sanar da barwar da ke faruwa kuma za su ɗauki matakin sulhunta takaddamar.
Sunana dai Kwamra Muktar Sali, sakataren yaɗa labaran kungiyar makafin arewacin Najeriya.
Muktar Sali, ba yau aka fara zantawa da kai ba, ka ji korafin da mataimakin shugaban kungiyar makafi na jihar Katsina Alhaji Musa ko kuma Malam Musa Huntuwa yi a wannan shiri da ciki da gaskiya. Ya faɗi abubuwa da dama da suka shafi almundahana cikin wannan kungiyar. Shin kuna da wannan labarin abin da yake faruwa a Katsina?
To ni a matsayina na sakataren yaɗa labaran kungiyar makafin arewacin Najeriya, sarkin makafin Katsina ya kira ni ya min wannan bayani. ciyaman din makafi na jihar Katsina ya kira ni mun tattauna akan wannan rikici nasu, kuma mun yi magana da shi Musa Ahmadu Funtuwa akan wannan rikici nasu. Na nuna musu cewar wannan rikici nasu wani abu ne wanda yake na rashin fahimtar juna a tsakaninsu, wanda in suka tsaya suka fahimci junansu wannan rikicin za su iya su daidaita abunsu ba ma tare da wani yasa.
Ya za a yi su fahimci juna tun da shi Musa Ahmadu Huntuwa ya ce asusun ma kungiyar kusan an sa kuɗi, ba ma asusun ake sawa aka taɓa sawa ba wani lokacin, asusun na mutum ne kawai wani in an sa kuɗi sai a gaba sana sun yi layar zana. Ta ina da irin wannan matsala ya za a yi su sasanta?
Na ji bayanan da ya yi domin a ciki yana magana asusun kungiya ba komai, asusun kungiya an share shi. Kuma ne mamaki da naji irin makudan kuɗin da aka kira a ciki, an kira miliyan 5, an kira miliyan 7, an kira miliyan 2. To kuma ne abin da ya bani mamaki, yau din nan ba wai jiya ba, ni na tabbatar da na kira ciyaman din makafin Katsina ya ce min gashi a gurin bara. To idan ku hadde zan samu naira miliyan 5 in juyar da ita ba a san inda ta nufa ba, in samu naira miliyan 7 ba a san inda ta nufa ba, in samu naira miliyan 2 a matsayina na shugaba ba a san inda ta nufa ba, kuma ban babbara ba. To ko zalunci ne wannan, gaskiya zan roki Allah ya raba ni da shi. Kuma na tuntuɓi su kafin in shigo gurin nan, na tuntuɓi sarkin makafin Katsina, na tuntuɓi ciyaman din makafin Katsina, na ce idan kun san da wata magana banda wanda kuka je kuka yi wurin mai martaba sarkin Katsina ku gaya mu, domin zuwa za mu faɗa wa duniya abinda hali take ciki. Da suka tabbatar mun wallahi su babu wata magana tsakaninsu, su dai a tsakaninsu sun dakatar da shi ne a mataimakin shugaban kungiya. So da suka nace to da kuka dakatar da shi ya kamata a ce sai ku neme shi a zo a zauna, wannan abun bai wuce sulhu ba. Kuma in kun ce kun dakatar da shi, ina maganar zonal coordinator namu na arewa ta yamma, ina kuma shi ciyaman din makafin namu na ƙasa, a ta neme shi ya zo ya shiga, domin alhakin ya zo ya shiga ya warware wannan matsalan ne ba tare da abin nan ba.
Wannan maganar tun da yanzu ka ji korafin da shi Musa Ahmadu Huntuwa ya yi, wanda ya ambata kansa a matsayin mataimakin shugaban kungiyar makafi na jihar Katsina. Bayan wannan mukami naka na sakataren labaru, kai a Katsina kai ba Katsine ne?
Haka.
Yawa. To faɗa mana wace hanya za ka bi ko za ku bi ku samu ku tabbatar da adalci a wannan
kungiyar makafin arewacin Najeriya za ta shiga ta fita? Dama ita a kullun abin da take fafutuka ta hada ya kan ƴaƴayenta. To mu za mu neme su, za mu nemi mai martaba sarkin makafin Katsina, za mu nemi ciyaman din makafi.
Waye ne sarkin makafin Katsina?
Sarkin makafin Katsina shine Garba Nahuta, shine sarkin makafin Katsina. Za mu neme shi, kuma za mu nemi shi ciyaman din makafi na Katsina, za mu nemi shi Musa Ahmadu. Kungiyar makafin arewacin Najeriya za ta shiga, za ta taka rawa ta ga ta daidaita wannan al'amarin da su, wanda an yi wa kowa adalci, magana gaskiya a ciki.
To Muktari Salihin, haka ne, akwai abin da ya faɗa cewa shi Musa Ahmadu ya ce wata ma matsalar ita ce shi shigi da ake samu, ko rashin kowa bai baya riƙe aikinsa tsakanin sarakunan makafi da kuma shugabannin kungiya. Wato ma'ana shi sarki ya tsaya a matsayinsa ta sarkin makafi, shi kuma shugaba na kungiya ya tsaya a matsayinsa na shugaban kungiya, ba shi shige tsakani.
Wannan ina so in tabbatar maka da haka, ka san duk abin da ya ginu a kai to yana da wahalar kankarewa. Amma yanzu saboda wayar da kan al'ummarmu da muke yi, sarki ya matsaya a matsayin shi na sarki, shugaban kungiya tsaya a matsayin shi na shugaban kungiya, ina tabbatar maka an fara samun cimma daidaituwa a haka.
Yawwa. To Muktari Salih, a kusa da ƙarshe, shin ita kungiyar ku ta arewa in ba shi shigi za a yi muku ba kenan? Shin kuna da kuɗi a banki, wato ma'ana akwai kuɗaɗen da kuka tara waɗanda kuke gudanar da harkokinku na kungiya?
Ka san ita kungiya ai ba ta yiwuwa a ce ba kuɗi. Dole irin mutanen dai da mu wanda ake muke kamar yadda na gaya ma an shi ne 5-10 mu tattala, saboda akwai lokacin da makaranta wannan kungiyar da ka sani yanzu aka fafutukar da take tana kokari yau in makahu karamin makahu ya kasa tafiya makaranta, kungiyar nan za ta yi kokari ta karo-karo ko dan abin da gare ta a akawun ɗinta ta ɗauka ta ga ta tallafa wannan makahu ya tafi ya yi karatu don ya samu dogaro da kanshi, saboda ba ma so ya taso ya kasance ya zo yana irin wannan barace-barace wanda mu ma kanmu wanda inda mun samu tallafi irin kamar na baya sun tsaya sun tallafa mana, kuma an tsaya an faɗakar da al'umma su tsaya su tallafa al'umma da ba mu yi wannan bara.
Tarisa da kunti ka ba mu tabbacin cewa za ku gudanar da bincike dan gano gaskiyar wannan al'amari a yi wa kowane bangare adalci.
Wallahi insha Allahu ina tabbatar maka wannan kungiyar makafin arewacin Najeriya za ta yi kokari ta nemi wa'annan bayin Allah, domin mu ba jin daɗin mu bane a ce yau tsakanin mu kungiyar makafi ta Najeriya a ce yau shine muke sa'insa da ita, wannan ka ce na ce ya ce wannan ya ce, ba jin daɗin mu bane irin wannan.
A ƙarshe Muktari Salih gaba ɗaya rufe mana da wasu baituka biyu na infiraji masu nuna lalle ya kamata makafi ko sauran jama'a su rika gaskiya.
In aka dariya ma da sata ha sadaka ce da keta, sakarabu da yawan mugunta, manta sallah lokacin ta zunufi ne babu musu ba, sa su zalumci da kwace cin amana kar kuma ce, har dabo aikin batacce luduma dugwamin zance halaka ne wanda bai bari ba, ba ka kasa isa rabanka ba ka ketara rizikinka inda saura rayuwanka sai a sa cuta jikinka ba ka waye gari da lafiya ba.
To masu raro, kun dai ji abin da ke faruwa game da kungiyar makafi reshen jihar Katsina da kuma alƙawarin shiga tsakani da kungiyar makafi ta arewacin Najeriya ta yi. Saboda haka a nan za mu dakatar da shirinmu kuma sa ido domin ganin abin da zai faru. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku, Zahraddin Sani da Nasira Adami Alhikaya. Ni Sarfi Lahashin Gumel ke cewa sai mun sake haɗuwa a wani sabon shirin mako mai zuwa. Mu kasance lafiya.
Kamar da yanzu kuma sai labari a takaice.
An sake samun wani jami'in leken asirin Amurka mai kwarmata bayanai da ya fito fili ya bayyana damuwarsa akan tattaunawa ta wayar tarho da shugaban Amurka Donald Trump yayi da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky. Wani lauya mai suna Mark Zaid, wanda ke wakiltar masu kwarmata bayanan duka biyu, ya tabbatar da labarin bullan mai kwarmato na biyu din ga muryar Amurka. Jiya Lahadi, 'yan sandan Hong Kong sun harba hayaki mai sa hawaye a wurare da dama, yayin da dubun-dubatan masu zanga-zangar rajin kare demokuraɗiyya suka fantsama kan tituna suna yin biris da umarnin hana rufe fuska. An yi ta ganin masu zanga-zangar na kai komo cikin birnin rike da laimomi yayin da ruwan sama ke shekowa kansu. Yayin da aka rufe rumfunan zaben Majalisar Dokokin Kasar Tunisia jiya Lahadi, jami'ar Inhad mai sassaucin ra'ayin Islama ta doshe yin nasara. Sakamakon binciken jin yadda jama'a suka kada ƙuri'unsu ya nuna jami'ar Inhad na iya lashe kujeru wajen 40 daga cikin jimillar kujeru 217, yayin da jami'ar Heart of Tunisia ta su hamshakin mai korafin.
Kamar Allah a gaida kai Muhammad Hafiz Baballe, masu haro da aka makawa ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma ɗan an jima da hantsi za mu da muku da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Kafin nan bari mu miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan Malama Ramatu Garba direba bakin kasuwa a Damban jihar Bauchi, wacce Allah ya warasuwa a makonnin da suka gabata, da fatan Allah ya jikanta, amin. Yanzu a madadin shi Muhammad Hafiz Baballan da kuka ji ya taya ni gabatarwa, sai Cubahiro Dedo ne da kuma injiniyanmu Jimmy Cook, Mahmud Lalo ke cewa sai mun haɗa shirin namu na hantsi idan Allah ya kai mu.
Afrique.